الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ووالاه إلى يوم التنادي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وما سأل بركة بركة مدأزك ساكي حلرا وانا مجلس نامو mai tarin albarka da muke karatun alqur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na juma'a na tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, a nan unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna majalisi na 14 kuma shan ruwa na 14 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, shekarar hijira 1446, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan uku lissafin miladiya ya kama shekara 2025. Muna karatu a cikin suratu Ibrahim alayhi salam. Jiya muna karatu cikin aya ta 28 da 29, lokaci ya kare mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko faɗan daidai. A gabanin nan akwai takaddu na neman addu'a kala-kala kamar yadda aka saba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiga lamarin kowa. Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa buƙatarsa ta alkhairi duniya da lahira. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Mujattunmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ka ji kansu da rahama. Masu bukatu irin na rayuwa Allah maɗaukakin sarki ka biya musu bukatunsu. Basu suka Allah ta'ala ka warware, ka ba kowa ikon warwarewa da hannunsa. Ya Allah masu bukatar haihuwa Allah ka ba su haihuwa. Wanda suke bukatar shiriyar 'ya'ya Allah ka shirya mana 'ya'ya mu baki ɗaya. Masu matsaloli a wajen ayyukansu Allah ta'ala ka warware matsalolinsu, ka shiga cikin lamuransu ka sauƙaƙe musu. Masu neman taimako a cikin jarinsu na kasuwa Allah ta'ala ka shiga lamarinsu, Allah ka taimake su, Allah ka ɗaukaka jarinsu, ka kawar da asara. Sannan wannan yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya, alhamdulillah. Mace tana al'ada ta yi wanka kamar da azahar, za ta iya ci gaba da azuminta, kuma azumin ranar yana nan ko baya nan? Da yake a Kano ake karɓa ba? In ba haka ba, to in ba haka ba, yaya za a ɗauki azumi da azahar ya zama azumi? Yaushe ake ɗaukan azumi kan? Ba da asuba ake ɗaukan azumi ba? To sai da azahar ne ta yi wanka. Idan tana nufin lokacin azahar ɗin, lokacin ne jinin ya ɗauke mata, bata wayi gari da tsarki ba, to a wannan ranar ba ta da azumi. Kuma bai zama wajibi a kanta sai ta kame bakinta bayan ta yi wanka ba, za ta iya ci gaba da ci da sha har rana ta faɗi, ba a tilasta mata sai ta kame bakinta ba. Idan kuma ta riga ta samu tsarki tun da asuba, wankan ɗaukewan jinin ne ba ta yi ba sai da azahar, to wannan kam ai ta ɗauko azuminta, ba sharaɗi ba ne ingancin azumi sai an yi tsarki, ba sharaɗi ba ne, ma'ana ba sharaɗi ba ne sai an yi wanka. In wankan ne kawai ba ta yi ba amma ta yi tsarki kafin asuba, shi kenan azuminta ya yi. Amma idan tsarkin ne bai zo ba sai bayan gari ya waye, to ba ta da azumin wannan ranar. Wannan yake cewa wai buroshi na karya azumi, baya karyawa. Shin malam ya ce zai iya bin masallaci sallar tahajjud saboda yana jiyowa amma yana gaba da masallacin waiwa mace ce eh tana jiwa masallacin kuma tana gaba da masallacin to ko kina baya da masallacin ba zai yi ba balle ma kina gaba da masallacin ba a yi sai a masallaci eh idan ba zai yi ku je masallaci ba sai ki tahajjud ɗinki ke kada a gida eh Ina ne hukuncin sallar wanda ya yi gatsa kuma da ƙarfi har wani ya ji saboda ya buɗe baki. To asali gatsa a cikin sallah ba laifi ba ne, musamman idan tarin jayi mutum ne, ta zo mutum da rinjaye kuma ta yi galaba a kansa har ya buɗe baki ta fito da ƙarfi, to wannan duka ba laifi ba ne kuma ba zai fitar da sallah ba. Sai dai idan da aka ce ya buɗe baki ya yi da ƙarfi, idan hakan ɗin da gangan ne sai ya zama kamar wasa ne kenan a cikin sallah. Idan da gangan ne ya yi buɗe bakin da yinta da ƙarfin bisa zaɓinsa ne, to ya sa wasa a cikin sallah kenan. Ba zai gushe yana haka ba, har zai iya rasa sallarsa domin sallah ba ta juran wasa. Allahu a'lam. Wannan yake cewa yana fuskantar, to mace ce tana fuskantar bujirewa da rashin kulawa daga mijinta, ta masa magana sai ya ce mata gaskiya shi ya fi son mace mai ƙiba, sai ya ba ta wani magani na ƙarin ƙiba ya ce dole ta sha, ko kuma lallai sai ya auro mata kishiya mai ƙiba. To shin ya halatta ta sha ba laifi? To wannan mijin naki ɗan bariki ne. To idan ba ɗan bariki ba, yaushe za ka gaya wa matarka irin wannan maganar? Tsakani da Allah, yanzu mutum ya iya duba matarsa ya ce baki ƙiba, na fi son mai ƙiba, wannan ba cin mutunci ba ne, ba bariki ba ne ba? Me za ka yi da mai ƙibar? Ya ce ya fi son mai ƙiba. Ka ga wannan ai ya zage ta. Ka dubi matarka baƙa ka ce ka fi son fara, da kana ganin ina ka aure ta haka. Ka dubi matarka gajeriya ka ce ka fi son doguwa, bayan ka riga ka aura kuna tare, ai ba daidai ba ne ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tabdi bil wajha wa la tuqabbih, kar ka daki fiskar matarka kuma kar ka munana mata kalma. To wannan yana daga cikin munana kalma. Ka dubi wata halitta ta matarka ka ce bai maka ba, ka fi son mai halitta kaza, wannan yana daga bakar kalma da cin mutunci. Idan kana son wata kala daban, sai ka je ka nema ka aura, ba sai ka ce wa matarka cewa bacca da wannan ba don haka, wannan ba daidai ba ne ba. Sannan dangane da shan magani, tunda akan haka kike tambaya, shin za ki iya shan maganin da ya kawo miki don ki ƙiba? To ina mai sanar da ke cewa ko kin sha magani kin yi ƙiba, sai ya yi aure tunda ya yi niyya. Shan magani ki yi ƙiba ba shi zai warware wannan matsalar ba, kawai dama da manufarsa, ai ba da ƙibar ya auro ki ba. Don haka ki sa ranki a inuwa, ki kwantar da hankalinki, ki shirya mijinki zai yi aure. Sannan dangane da shi kansa shan maganin, halaccinsa a shari'a, ni kam ba na ba ki shawara ki sha magani don ki ƙiba. Haka Allah ya yi ki, baki san hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin ƙira ki ba. To kar ki nemi wata ƙira daban wacce ba haka Allah ya nufa da ke ba. Ki je ki sayi wata ƙira da kuɗinki, saboda haka kike so, ma'ana ki ne wa Allah gyara, ba haka ya kamata ya yi ki ba. Idan abinci kika ci irin abincin da kike ci ya sa kika yi ƙiba, ko kike yawan shan ruwa kika yi ƙiba, to wannan wani abu ne daban. Amma ki sha magani don ki ƙiba, gyara ne cikin halittar Allah. Ba na ba ki shawarar ki shiga wannan layi. Sannan akwai yiwuwar wajen shan maganin ki samu ƙibar kuma wani abu ya biyo baya, domin kowane magani yana da irin ɓarnar da yake yi a jikin ɗan adam, a lafiyar ɗan adam. To za ki je ki samu ƙibar kuma maganin kuma ya bar baya da ƙura, ya haifar miki da wata ɓarna wacce kuma kin yi ɓarin da ba za ki iya kwashewa daidai ba. Don haka ki bashi aurensa, don yanzu ke damuwarki ya ce zai yi aure. Shedaninki zai ce miki gwamma ki sha maganin ki ƙiba akan yi aure. To ni na baki shawara, gwanda ya je auren sa, ya auro lukutar ya auro katuwar ya gani me a katuwar sai kuma ki zauna yadda Allah ya yi ki daga nan ne ma zai bambanta eh zai bambanta zai gane tsakanin katuwar da siririya ki bar shi kawai ya kanta ta kwantar da hankalin ki a idan liman ya idar da sallah sai ya juyo yana fuskantar mamunsa wannan sunna ne a kwarai kuwa sunna ce a Bukhari a Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ja sallah ya idar idan yayi istighfari uku astaghfirullah 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 sai yace Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram sai ya juyo annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yakan juyo wani lokacin ta bangaren sa na dama wani lokacin yakan juyo ta tsagin sa na hagu ya halatta liman ya juya ta dama ya halatta ya juya ta hagu sannan kuma ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam yakan juya ta dama hannun sa na dama kafadun sa na dama suna bangaren mamu fiskarsa mai albarka tana kallon gefe yakan juya ta hagu ya waina sai ya zama kafadarsa ta hagu tana bangaren mamu fiskarsa mai annuri tana kallon gefe sannan kuma yakan juyo ya fiskance su a ci daya malamai suka ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi baya jimawa idan ya idar da sallah yake juyowa baya zama ya dawwama yana fiskantar alkibla bayan ya idar da sallah gurgudun yadda zai karanta abin da muka faɗa din nan yake sai ya juyo suka ce hikimar da ke cikin haka shine idan akwai wani sako da zai isar to sai ya isar da shi sannan kuma haka idan da wani mai shigowa sallah idan ya ga liman ya juyo zai tabbatar da cewa an idar da sallah ba tahiyya ake ba sannan kuma suka ce daga cikin hikima liman ya wuce gaba ne ya fiskanci alƙibla saboda limanci limanci kuma idan an yi sallama ya kare haka ba amfanin ya zauna kirimma da shi yana ci gaba da kallon alƙibla zai iya haifar masa da girman kai don haka ya juyo ya fiskanci mamu a takaice liman idan ya sallame ya juyo ya fiskanci mamu sunna ce ta baban Qasim alaihi salatu wassalam cikin hadisin البراء ابن عازب لكم حديث سمرة ابن جندب في البخاري دفاتا عن شاروا الله فيها الحمد لله ايكي تيوا تو وانا انا قابا با انكرا دو وانا انتكدر بدو ومبا مفنشي نعاك ربو تابا باتا رجل سنتك دون ندوبا منا ربو الله مدوكا شسركي ya datar da mu da fadan daidai Allah ranma za mu je fadan Allah madaukakin sarki alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa'an qawman جهنم يصلونها وبئس القرار
نعم
وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار
وجد تعالى يتي الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار الله مدوكشين سركي yace baka gaba wadanda suka canza suka sauya ni'imar Allah kafirci maimakon su yi godiya suka kafirce suka kuma tsinduma mutanen su cikin gidan halaka ne darul bawar ai darul halak gidan halaka jahannama yaslaunaha wannan gidan halakar shine jahannama za su shiga cikin wutar jahannama wa bi'sal masir wa bi'sal qarar Allah ta'ala ya ce tir da mazauni gurin zama ya zama wutar jahannama wannan ayoyi guda biyu jiya mun yi karatu akan su yayin da muke bayanin abin da malamin tafsiri suka faɗa dangane da ni'mat Allah ni'mar Allah jumhurin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirce masa da bambarewa daga shiriyarsa to kafirce wa ni'mar Allah ne kuma duk wanda ya kafirce wa ni'mar Allah wato duwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙonsa to sakamakon sa wutar jahannama wasu malaman kuma suka ce ni'imar ta game dukkan ni'imomi ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkan ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa babu kuma wani wanda baya rayuwa a cikin ni'imar Allah dukkan wanda ya samu dama ta rayuwa ko ta lafiya ko ta arziki ko ta lokaci ko ta ilimi ko ta hikima ko ta basira ko ta kome ne ta mulki ta shugabanci amma kuma ya saba wa Allah to wannan ya canza godiyar da ta wajaba a kansa akan ni'imar Allah zuwa ga kafirci zuwa ga butulci kuma Allah madaukakin sarki ya ce Allah subhanahu wataala ya ba da shela cewa idan kun yi godiya zan kara muku idan kuma kun yi butulci to azabata tana da tsanani Allah subhanahu wataala ya ce wa ahallu qaumuhum daral bawar sun kafirce wa ni'imar Allah kuma sun tsunduma mutanansu sun jefa mutanansu gidan halaka a daidai wannan gabar wasu malaman tafsiri suka ce wannan ana magana ne da Qurayshawan Makka musamman akan yakin Badar lokacin yakin Badar sun yi ta zugazugi suna hura wutar fitina suna ganin cewa za su yi kwaf daya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kururuwa a Makka suka yi shela suka ɗebo dandazon jama'a ana tafiya ana kiɗa ana waƙa ana reraye ana alwashi ana cika baki wannan ya sa mabiyansu da sauran mayaƙa suka yaudari kansu suka yaudaru suka ɗauka cewa wato akwai nasara suka je aka fada yaƙi ƙarshe aka yi musu fata-fata aka yi nasara a kansu aka karkashe musu manya-manya da suke ji da su irin su Utba ibn Rabi'a irin su Shayba ibn Rabi'a irin su Al-Walid ibn Utba irin su Abu Jahal da sauran manya-manyan wato Qurayshawa waɗanda su ne jigo a garin Makka a wannan lokaci sun yi asara waɗannan mutane a yakin Badar suka koma gida da ihu da kuka sannan aka kakkama waɗansu waɗanda masu daraja ne a wajensu a cikin fursunonin yaƙi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya madaukakin sarki ya musu baiwa ya aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka kafirce wa wannan ni'ima bayan an musu gata suka kafirce suka kore shi kuma a hakan din ma suka jefa mutanansu cikin halaka suka ɗebo su suka kawo su farfajiyar yaƙin Badar kuma aka yi nasara a kansu aka karkashe su shi ne wa ahallu qaumuhum daral bawar suka jefa mutanansu wato gidan halaka wato a yakin Badar sannan kuma ƙarin bayani akan gidan halaka jahannama wutar jahannama kuma tana jiransu yaslaunaha za su shiga cikinta wa bi'sal qarar Allah ya ce tir da matsuguni wurin zama a ce wutar jahannama ce wasu malaman suka ce wa ahallu qaumuhum daral bawar ya hada kowace irin masifa da kafirai suka jefa mutanansu sanadin kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma toshe kafofin gane karantarwarsa da yadda suke kange mutane daga yin imani to suna jefa su ne zuwa ga mummunan halaka halakar duniya da halakar lahira wanda ya rayu a duniya ba a cikin imani ba to ya yi rayuwa mai kunci ya yi rayuwa mara daɗi ballantana kuma idan ya faɗi ya mutu a nan kunci da rashin daɗi ya fi muni ya fi tsanani a kansa ala ayyi halin duk ayar za ta ɗauka dukkan waɗanda suka kafirce wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ni'imomin Allah suka maida martani da kafirci suka zaɓi kafirci to sun jefa kansu kuma sun jefa mabiyansu cikin halakar wutar jahannama za su shige cikin ta kuma tir da ma masauki matsuguni ake na wutar jahannama ne waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili Allah yake sai suka sanya wa Allah kishiyoyi liyudillu an sabilihi don su batar daga tafarkin Allah ultamatta'u Allah yake kace da su ku dan ji dadi fa inna masirakum ila an-nar lalle makomarku zuwa wuta ne wato wannan aya tana nuna irin hanyoyin da kafirai suke bi wajen ƙara batar da mutanansu da kuma kange su daga gane addinin Allah yayin da suke samar da andad andad jam'i ne na nidd an-nidd kuma yana nufin sharik duk wani abun tarayya da aka sanya wa Allah shine niddu sawa'un wannan abun gunki ne ko dutse ne ko rana ne ko wata ne ko wani salihin bawa ne ko waliyi ne ko kabari ne ko bishiya ce ko mala'ika ne ko annabi ne cikin annabawan Allah duk wanda aka sanya shi kishiya wa Allah subhanahu wa ta'ala to ya zama niddi ga Allah wato an sanya wa Allah kishiya wato ya zama sharik to wannan sharik din shi ake nufi da nid jam'in sa shine andad sai suka sanya wa Allah kishiyoyi saboda mun sha fada a babi na shirka babu rangwame Allah bai yadda ba ai shirka da shi ko ma wane ne za a hada shi da shi kar a ga kusacin wata halitta da Allah a dauka cewa idan an hada Allah da wannan halitta ta sa zai yadda da wannan hadin Allah ba zai yadda ba ba za a zabi mala'ika kamar jibrilu a bashi allantaka Allah ya lamunce ba ba za a zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni cikamakin annabawa zababban Allah a bashi hakki na allantaka kuma Allah ya lamunce ba balle wani wanda bai kai haka ba Allah madaukakin sarki baya amincewa da ai shirka da shi bai yadda ba bai yarda ba a cikin mulkin sa ai shirka da shi subhanahu wataala dan haka shirka kazamin laifi ne a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa shine kadai laifi da ya tilo wanda baya yafewa matukar mutun ya mutu yana yin sa Allah ya dauka makansa ba zai yafe ba amma duk wani laifi ba shirka ba Allah yana iya yafewa ko an mutu ba a tuba ba haka kawai a lahira bisa ikon sa da ganin damar sa cikin sarautar sa yake ya yafe wannan mai sauki ne a wajen sa amma shirka kuma duk karancin ta yake ba zai yafe ba subhanahu wataala tsarke tabbata gare shi to su kafirai sai suka sanya wa Allah kishiyoyi ba ma kishiya ɗaya ba kishiyoyi gumaka daban-daban duwatsu daban-daban suka yi wa kansu alloli daban-daban liyudillu an sabilihi don su ɓatar da mabiyansu daga tafarkin Allah a wata qira'a liyudillu an sabilihi domin su ƙara tabbata a kan ɓata wato daga tafarkin Allah da manzansa an gane ko to wannan cewa sun sanya wa Allah kishiyoyi don su ɓatar da mutanansu wannan wata siyasa ce wata siyasa ce ta dukkan wanda yake son ya raba ka da wani abu mai muhimmanci shine sai ya shagaltar da kai da wani abu daga wajensa domin ya shagaltar da kai daga wancan abin da ka iya daukar hankalinka kamar yadda muke ganin ana ba yara abun wasa zaka ba yaro abun wasa dan ka shagaltar da shi daga wani abu da baka son ya shagala da shi ko baka son ya dame ka ko baka son ya taba maka naka kayan ko kuma baka son ya kuka sai ka shagaltar da shi da wani abu da wannan abun da ka shagaltar da shi din idan ya bashi muhimmanci to shikenan ka san biyan bukata a kansa to wannan dabi'a tun da can kafirai suna da ita shagaltar da mutanansu daga ababen bauta sai su nuna musu gunki su ce ai wannan shi ma yana da wani nasibi a wajen Allah ke ai wannan shi ma yana kusantarwa ai wannan shi ma akwai sa'a ta bangaren sa sai su kururuto dannan allolin nasu ta wannan zirin sai su shagaltar da mutanansu sai su hana su gane Allah to wannan barna ce kuma wannan barnar tana nan tana gudana har yanzu kafirai suna yi sai dai a ce tana canza salo yanzu idan ba a zo an kafa maka gunki an maka roman baka a kansa ba idan ba a zo an gina maka wani abun bauta an maka roman baka akan sa ba, to za a zo ana yi maka roman baka akan waɗansu abubuwa waɗanda iri ɗaya ne da wancan ɗin, kawai sifa ce ta canza ko zamani ne ya sauya abu. Abubuwan da za su shagaltar da mutanen kirki yanzu, su shagaltar da har mummunai daga Allah da abin da Allah yake so, suna nan da yawa, suna nan da yawa. Kuma kowace irin zura ta mutane da irin abin da suke zuwa da shi. Yanzu idan ka dubi ƴan bid'a, suna shagaltar da mutane daga Allah, su shagaltar da mutane da waɗansu mutane, waɗansu mutane da ake ganin su salihan bayi, sun rayu, ana ganin sun rayu mutanen kirki, sun mutu yanzu ba su nan suna cikin kaburbura. Sai a dabaibaye zukatan mutane da sunayen waɗannan bayin Allah, sai mutum zuciyarsa ta tattaru a kan son wannan, ya dinga jin cewa a kan tafarkinsa yake, ko ba annabi ba, a kan tafarkinsa yake, a kan soyayyarsa zai rayu, a kan soyayyarsa zai mutu, zai lankaye hotonsa a kirjinsa, zai manna hotonsa a motarsa, zai manna a mashin ɗinsa, zai manna a ƙofar gidansa, zai manna a cikin ƙwaryar ɗakinsa. Ya riga da ya ɗamfara zuciyarsa da shi, ba Allah ne mahaliccinsa ba, ba kuma annabi ne wanda aka turo masa shi, Allah ya turo masa shi ya zo da littafi ya kiraye shi ba, wani ne daban ya tsince shi akan hanya, maimakon ya ɗauki iya ilimin da ya zo da shi in mai ilimi ne, ya ɗauki littattafansa ya karanta, ya amfani da iliminsa irin yadda ake amfani da ilimin malamai, halayensa kuma da ibadarsa da nagartarsa sai a dawwana su a littafi, kamar yadda ake dawwana na sauran malamai, kamar yadda aka dawwana na sahabbai, sai a rika karantawa mutane don zaburarwa. Amma kamanninsa da siffofinsa ba a bukatar su, ba a bukatar hotonsa, ba a bukatar kushewarsa, ba a bukatar kamanninsa, abinda ake bukata iliminsa da kyawawan halayensa. Abin da ya kai shi ya kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, idan makusaci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to kowa ma a gaya masa sirri, ba a tare mutane daga Allah ba, ba tarewa ake a hana ku zuwa ga Allah ba, a ce har ka mutu kai ka mutu da soyayyar wani, yaya aka yi wanan ya san matsayin da ya samu, yadda aka yi ya san matsayin da ya samu, abin da za ka yi kenan, yawan sallah yake, yawan azumi yake, ilimi ya tara, da yaya ya san wannan matsayin, kai ma ka nemi wannan matsayin. Amma ba za a kange ka a toshe ka a ce kai ba za ka iya kusantar Allah ba, kai ba za ka iya roƙon Allah ba, kai ba za ka iya alaƙa da Allah ba, sai dai kai ka bi wani, ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ba. Kuma ko manzo da aka aiko baya kawar da mutane daga Allah, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Allah madaukakin sarki yace bai dace da duk wani mutum ba Allah ya bashi littafi, ya danka hukunci a hannunsa, ya sanya annabta a hannunsa, sannan ya zo yana cewa mutane kunu ibadan li min dunillah, ku zamo bayina ku bar Allah. Ba wani mutum da Allah madaukakin sarki ya ɗaukake shi da annabta ya zo ya kawo irin wannan saƙo cikin al'ummarsa. Saƙonsa shine ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba, ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba. Kowane annabi saƙon kenan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah yace cikin kowace al'umma mun aiko manzo da saƙon ku bauta wa Allah ku nisanci taghut. Duk abin da za a bauta wanda ba Allah ba shine taghut. Dan haka cire Allah daga cikin zukatan bayinsa, a cusa waɗansu wanda ba su cancanta ba, su ba Allah bane ba, sannan Allah bai aiko su ga wannan ha'inci ne a addini. Kuma yana daga cikin hanyoyin da da can kafirai suka bi, suka hanawa mabiyansu bin annabawan Allah. Waja'alu lillahi andadan, suka sanya wa Allah kishiyoyi, liyudillu an sabilihi, domin su ɓatar daga hanyar Allah.
su fatar mudda mutane su kasa gane hanyar Allah. Wannan yana daga cikin dafisa ta kafirai tun a baya, kuma har yanzu idan ba a batta ba, to ana kan tafarki irin na kafirci kenan. Sannan ta wata fuska daban kuma, har yanzu musulmai mu'minai ana shagaltar da su daga tafarkin Allah da wasu abubuwa. Abubuwan da Turawa suka kullo da su suka shagaltar da mu a yau, wanda suka rage mana zikirin Allah, suka rage mana alaka da Alkur'ani mai girma, suka rage mana dukufa akan karatun addinin Allah, suka mayar da mu ƴan duniya ƴan bariki masu buɗaɗɗen ido. Ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun. Muka zama tamkar waɗanda sun ƙware a sanin rayuwar duniya, sun yi nisa a sanin rayuwar duniya, amma dangane da lahira ba su san komai ba, dubgaggu ne, jahilai ne futuk akan abin da ya shafi lahira. Amma duniya faɗi tashi da yadda ake samunta, da yadda ake bin kowace kwana don a samu duniya, sun ƙware akan wannan. To, Turawa suna da wannan da sisa da suka shigo da ita cikinmu. Sai aka waye gari, gashi nan yanzu samarinmu da ƴan matanmu sun riga sun shagala. Sun shagala da Facebook da TikTok da Instagram da gasunan dai WhatsApp, Telegram da sauran kafofi irin na sadarwa. An shagala a buɗe wannan shafin, a rufe wancan shafin, a buɗe wannan shafin, a rufe wancan shafin. A hannun samari waɗanda zukatansu suke ɗanyu, ƴan mata zukatansu suke ɗanyu, kuma lokacin da aka taso ba a saba da littafin Allah ba, ba a saba da zikirin Allah ba, ba a saba da sallah ba, ba a saba da karatun addini ba. Taso wanda aka yi sai aka saba da Facebook, sai aka saba da TikTok, da su aka saba, sai ya zama su kadai aka sani. Zuciya ba komai a cikinta sai duniya, ba komai a cikinta sai damuwa da kayan duniya. To wannan yana rage imani matuƙa. Sai ya zamba abin da mutum zai saura da shi na musulunci sai gwargwadon abin da ya gada. Iya abin da mutum ya gada an haife shi musulmi shi ne kaɗai abin da zai tsire da shi, amma bai yi ilimin da zai ƙara komai ba, bai saurari karatu da zai ƙara komai ba, kuma baya nishaɗi da zikirin Allah da Alƙur'ani, balle zuciyarsa ta samu rusufi. Haka al'ummarmu take a yau, an riga kuma an yi nisa. Kuma wasu ne suka shigo da irin wannan don su ɗauke hankalinmu, don su ɗauke hankalinmu, su rage mana kaifin son Allah da manzonsa, su rage mana kaifin son addinin musulunci. A hankali ake shigo mana da waɗannan abubuwa, ba don komai ba, sai don a rage mana son Allah da manzonsa. An san mutanen arewa, arewacin ƙasar nan, an san su da addinin musulunci. An wayi gari hatta tarbiyyar kakanninmu kashi 70 cikin 100 ko kace 80 cikin 100 tarbiyyar an kwafota ne ba daga maguzancin kakanninsu ba, an kwafota ne daga tarbiyyar addinin musulunci. Da yawa daga cikin tarbiyyar da muka tadda ka iyayenmu da kakanninmu a kai sun samo asali ne daga karatu. Inda za ka dinga bibiyan karatu za ka ga cewa asalin wannan tarbiyyar, asalin wannan al'adar karatu ce. Kawai dai da aka maida ita al'ada ne sai ta zo a kaikaice, amma asalin ta karatu ce. Sai dai zama da yawa daga cikin al'adun Hausa Fulani ilimi ne ya tanade su, ilimin kuma na addinin musulunci. Amma sai aka waye gari yanzu ana raba mu da hatta da al'adun ma, ana raba mu da addinin, ana raba mu da al'adun, ana mayar da mu waɗansu mutane wasu iri ƴan duniya. To wannan yana daga cikin mummunar dafisa da za a iya raba mutum da Allah, shine a shagaltar da shi da abin da Allah baya so. Waja'alu lillahi andadan li yudhillu an sabili. Allah yake sai suka sanya wa Allah kishiyoyi domin su batar daga tafarkinsa. Allah yake kul, ka ce tamatta'u, ku ji daɗi. Ba dai daɗi ake so a ji ba, daɗi ake so a ji, to ku ji daɗi. Fa inna masirakum ila an-nar. Allah yake lallai makomarku wuta. Allah ka tsare mu daga wuta, Allah ka raba mu da sharrin wuta. Allah yake ku ji daɗin. Mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Allah yake jin daɗi ne ɗan kaɗan, sannan makomar jahannama Allah yake tir da makoma a ce jahannama Allah yake fala yazurruka taqallubuhum fil bilad kada kaiwa da komowa da suke yi a cikin gari shawagi da daman maki da suka samu na rayuwa kar wannan ya daga maka hankali ka dinga ganin kamar soyayyar Allah ce ka rika ganin kamar Allah ya yarda da abin da suke yi ne ka rika ganin kamar kai Allah baya son ka ne bai damu da kai ba a'a Allah madaukakin sarki yace kar wannan ya rufe ka mata'un qalilun wa lahum azabun alim dan jin dadi ne dan kadan kuma suna da azaba mai radadi haka rayuwar duniya duk yadda ta kai mutun ya kai da jin dadi duk yadda mutun ya kai da jin dadin rayuwar duniya wata rana sai ya samu kansa a cikin wani hali na ya rasa wannan dadin ko dai shi ya kare ko dadin ya kare wannan dole ne ko dai shi ya kare ko dadin ya kare ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar alkiyama za a zo da mafi jin dadin duniya daga cikin ƴan wuta Allah zai sa a dauko abu ga misali mafi jin dadin duniya wanda yafi kowa jin dadin duniya ya samu duk abin da ake samu a duniya za a zo da shi amma kuma dan wuta ne za a zo da shi za a yi gwaji da shi sai a tsoma shi fa yusbabu fin nari subghatan sai a tsoma shi a cikin wuta dan tsomi a tsoma shi a wuta dan tsomi sai a cire sai a ce hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu sai a ce shin ka taba ganin wani alheri tunda kake ka taba jin dadi tunda kake sai ce la wallahi ya rab sai ce ya ubangiji na wallahi ban taba jin dadi ba ban taba ganin alheri ba wannan tsomawar da aka yi a cikin wuta kadai ya mantar da shi duk dadin da ya ji a baya kuma dan wuta ne an yi gwaji da shi domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kudurarsa baina yadai khalqi a kan idan halittunsa kuma ba fashi kuma a ce komawa mai yadda shi za a yi ba tsomi ba dawwama zai yi a ciki to ina amfanin baɗi barai ina amfanin jin daɗin da ya yi sannan kai mumini wanda ka takura saboda imani ka tsaya ka kafu akan bautar Allah ba ka jin nauyin abin da Allah yake so ba ka jin wahalar abin da Allah yake so kuma ka nisanci abin da Allah baya so kai iya bakin kokarinka ba ka biyo son zuciya ba eh lalle akwai wahala domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duniya kurkukun mu'minin aljannar kafiri ce ka yadda ka rayu a wannan kurkuku saboda da bai bayin imani saboda dokoki na imani sun hana ka walwala da jin dadi to Allah zai buga misali da irinka ranar alkiyama za a zo da wanda yafi kowa shan wahala cikin mummunai a rayuwa ya rayu shajaran majara sai a dauko shi a buga misali da shi akan idan halittu sai a tsoma shi a cikin ni'imar aljanna tsomi daya sai a fudda shi sai a ce ka taba shan wahala ka taba jin kuttu ka taba ganuwa da bakin ciki sai ce wallahi ya ubangiji ban san wani bakin ciki ba ban san wani kuttu ba ban taba jin wata wahala ba wato idan an kwatanta wahalar da ya sha ta rayuwar duniya da dadin da ya tsomo a gidan aljanna dan wannan dadi na lokaci ɗaya na misali da aka yi da shi ya mantar da shi duka azabar da ya sha ta rayuwar duniya da wahalar da ya sha ta rayuwar duniya wallahi lahira Allah gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce kuma Allah ya tanadi kowanne aljanna domin waɗanda suka yi aikin da'a suka yi nagari wuta kuma domin waɗanda suka yi fadici ko kafirci waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi gogormayar wannan addinin suka sha wahala duk wahala da suka sha ta kare yanzu suna cikin ni'ima sama da shekara dubu suna kwance cikin ni'ima suna jira Allah ya tashi alkiyama su samu babban sakamako duniyar ta kare waɗanda suka yi kafircin ma sun mutu kuma suna cikin wahala tunda aka binne su a wahala suke kuma har yau ba wanda ya gudo kuma haka za su yi ta zama har zuwa lokacin da Allah zai tashi alkiyama ya sanya su a cikin dawwammiyar azaba mu da muke rayuwa yanzu mu ma ɗaya biyu ko zai mu bi ta farkin mutanen kirki mu dace da irin abin da suka dace da shi ko mu bi ta farki na fajirai kuma a shiga jarrabawa irin wacce suka shiga Allah ka tsare mu don haka wanda yake da rai yana da sauran dabara wanda ya mutu ne dabara sa ta kare Allah ta'ala yake waja'alu lillahi andadan li yudhillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar jin dadi ne ai ku ci gaba da jiki Allah yake makomar ku ita ce wuta wannan ana yi da kafirai kenan ko ba da mu anan ba eh Allah ta'ala ka tsare mu daga wuta sai Allah yake
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع
Bangiji ta'ala yace qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal Allah yace kun kace da ibadiy alladhina amanu kace da bayina wadanda suka yi imani yuqimus salata su tsaya da sallah وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فكما تشير دغا ابن دا مكا ارضو تاسو دشي سرا اسرتي وعلانية دا ابيني من قبل ان يأتي يوم تنغبان ونيني يزوشي لا بيع فيه باب تنكيا او نيني ولا خلال سننكم باب ابوتا او نيني ونن آية تنا جانهن كليها إلو ci gaba ce kan zancen da muka fito daga gare shi idan waɗancan an ce su ji daɗi makoma su wuta to mummunai kuma kaba da alkur'ani yake cizawa ya hura ya kuma hura ya ciza Allah ya ce a gaya wa bayin Allah mummunai qul li ibadiy alladhina amanu ka ce da bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata sun tsaya da sallah sallah gatar musulmi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abin da ya raba tsakanin mu da su wato kafirai sallah wanda ya bace ya kafirta wanda ya bace ya kafirta Annabi sallallahu alaihi wasallama yace farkon abin da za a fara hisabi wa bawa da shi ranar alkiyama cikin ayyukan sa sallah idan ta yi kyau sauran ayyukan za su yi kyau idan sallah ta bace sauran ayyuka sun lalace duk wanda ya rasa sallah cikin ayyukansa to ba abin da za a duba cikin ayyukansa amma ana samu da yawa suna sakaci da sallah wata bayar Allah ta turo min tambaya ko neman shawara abin ya bani mamaki ya tazo hankali miji ne da ita amma wannan miji a cikin wannan azumin ma baya sallar asuba sai da azhar baya sallar asuba sai da azhar kuma wani abun mamaki idan an je zo bude baki zai yi bude baki ya sha ruwa ya ci yayi nak ya tafi tafsiri wai sai ya dawo daga tafsiri ne karfe 12 na dare lokacin ne zai gora magariba da isha to idan kana so kaga alladhina hum an salatihim sahun to ga su alladhina hum an salatihim sahun wadanda suka rafkana daga sallah suka lalata al'amarin sallah to wallahi idan mutum bai yi wa kansa qiyamul layl ba idan dai baka da sallah to karka je lahira in dai baka da sallah, in kuma zaka je lahira to kai sallah, to kai sallah. Allah ya ce amin. Ka ce wa bayina masu imani yuqimus salata, su tsaye da sallah, wa yunfiqu mimma razaqnahu, su kuma ciyar daga abin da muka arzuta su da shi. Ciyarwa ya hada da ciyarwa ta wajibi, ciyarwar wajibi ta hada da zakka da kafara idan da akwai ta ciyarwa, da ciyar da iyaye idan suna bukata, da ciyar da iyalai, da ciyar da hadimai, ire-iren ciyarwar da ta wajaba akan mutum. Sannan ya hada da ciyarwa ta mustahabbi, sadaka ta mustahabbi, kyautatawa ga makota, kyautatawa ga baki, kyautatawa ga matafiya. Allah madaukakin sarki ya hore maka daga abin da ya hore maka, kana ungo, kana mikawa, kana ciyarwa, ka sauke ciyarwa na wajibi har kuma ka dan taba abin da ba wajibin ba ma. To wannan idan kai haka to ka taimaki kanka, domin duk wanda ya tsaya da sallah kuma yake ciyarwa, to Allah madaukakin sarki yace ya kulla kasuwanci da Allah irin kasuwancin da asara ba ta shiga cikin sa, babu faduwa a cikin sa. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur shakur. Masu karanta littafin Allah suka tsayar da sallah kuma suka ciyar a sirrance, suka ciyar a koye, Allah ta'ala yace suna da kyakkyawar fatan cewa sun shiga kasuwancin da ba a asara a cikin sa. Allah zai cika musu ladansu kuma zai ƙara musu daga falalarsa, domin shi Allah mai yawan gafara ne kuma shi mai godiya ne. Baka ga mai godiya irin Allah ba. Don haka dukkan waɗanda suka kiyaye ciyarwa, suka sauke wajibi, sannan kuma har suka kyautata da mustahabbi, to suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin wannan kasuwanci. Allah ya ce wa yunfiqu sukiyar mimma razaqnahu, daga abin da muka arzuta su da shi. Allah ya ce abin da muka arzuta su da shi, domin ka ƙara fahimtar cewa ba kayanka bane ba. Domin ka ƙara fahimtar cewa ba kayanka bane ba. Amma gabanin nan da Allah ya ce mimma, wannan min ta farko tana nufin wani sashi, su ciyar daga wani sashi na abin da muka arzuta su da shi. Ka ga wani sashi yana nuna maka cewa kenan duk yawan arzikin da Allah madaukakin sarki ya yi maka ba duka Allah yake nema ka bauta masa da shi ba, ka je kai bukatunka. Sannan duk ƙarancin abin da Allah madaukakin sarki ya baka, nan Allah yana nuna maka kar ka gaza, kar ka rasa mafi ƙaranci da zaka bauta masa da shi. An gane zancen? Duk yawan abin da Allah ya baka ba yana nufin duka ka ɗauka ka bauta masa da shi ba, a'a. Sannan duk ƙarancin da Allah, abin da Allah ya baka, kar ka ɗaukar ka kasa ka bauta masa da ɗan abin da ya sawwaka daga gare ka. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace makociya tattare na bewa makociyarta koda kofatan akuya, yace karkare na ma'rufi alheri, karkare na shi duk karancin sa, koda in baka da abin da zaka dauka ka bayar, koda daidai da kai murmushi a fuskar dan uwanka ya ji dadi, ka zama mai bada alheri. To yana daga cikin infaki mutum ya yi ƙoƙari duk ƙarancin abin da kake da shi kar ka rasa na sadaka a ciki, kar ka rasa na faranta zuciyar mumini daga ciki, kar ka rinka jin cewa kai ma matalauci ne baka da shi, kar ka zama goalkeeper kullum sai dai a jefo ka cakke, kai ma ka zama mai jefawa ne a cakke. Kowa ya ji a ransa cewa daga arzikin da Allah ya hore masa yana iya bakin ƙoƙarin ya ga cewa shi ma ya tallafi wanda yake ƙasa da shi. An fi ibnu adama yunfaq alayka, annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai kai dan adam ka ciyar kai ma za a ciyar da kai. Inda al'umma sun san irin alherin da ke cikin ciyarwa, to wallahi da kowa da an shiga rige-rige na ciyarwa. da an san alherin da ke cikin ciyarwa, da an shiga rige-rige na ciyarwa. Amma ba a sani ba, da yawa ba su sani ba. Da yawa suna ganin cewa in sun ɗauka sun bayar sun ragu zai ƙare, za su rasa. Haka shedan yake rayawa a cikin zukata. Ba su san cewa shi ne zabalin ba, in ka ɗauka ka bayar Allah zai ƙara maka. In ka ɗauka ka bayar Allah zai ƙara maka. Allah bai taɓa hana mai bayarwa ba. Ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba wani gari da zai waye, face sai Allah ya turo mala'iku. Mala'ikun nan guda biyu, ɗaya yana addu'a yana ya Allah duk mai ciyarwa ka maye masa gurbin abin da ya ciyar. Ɗaya kuma yana cewa ya Allah duk mai riƙewa ka ɗora masa asara da rashi. A ce wuni akai mala'iku suna wannan addu'a, kuma ka samu kanka cikin masu riƙewa ka ga daidai? Ka samu kanka cikin marowata ka ga daidai? Ba za ka ga daidai ba. Amma idan ka samu kanka cikin masu sakewa, masu bayarwa, masu kwatantawa, to in Allah ya yarda sai ka ba da labari. Jama'a an gane? Don haka daga cikin abin da Allah ya arzuta ka da shi, sai Allah ya ce min mara zaka nahu, daga abin da muka arzuta su kenan Allah ne ya baka. Ba wayanka ba, ba dabararka ba, kuma ba naka bane. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa anfiqu kuma ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, daga cikin abin da Allah ya sanya ku masu wakilci, daga cikin abin da Allah ya dora ku wakilci a cikin na dukiya. Kaga kenan kayan Allah ne, kai da aka ɗauka aka sa a hannunka, Allah ya jarrabe ka ne, an baka aiki ne, kuma aka gaya ma ya za ka yi da shi. Amma da aka danka a hannunka, da aka gaya ma ya za ka yi da shi, sai zama ka so mafi yawa an yadda kai bukatunka banda saban Allah. Amma fa akwai haƙƙoƙi a ciki da aka zayyana, ka kiyaye waɗannan haƙƙoƙi. Ranar alkiyama za a tsayar da kai a kan siraɗi, ka samu dukiya? Ka samu dukiya ba fa ana nufin ka zama miliyoniya ba. Ka taɓa samun wani kuɗi? Ko naira goma ce? Ko ɗari ce? Ko dubu? Ka taɓa samu? Ya Ubangiji samu, ya kai da su. Ta ina suka shigo? Bayan ka yi bayanin ta ina suka shigo, to ya kai da su? Yana daga cikin tambayoyin da suke kan siraɗi. Kafin a tsallake siraɗi kuma ƙasarsa wuta ce. Wuta ce, in mutum ya goce wuta zai faɗa, Allah ya kiyaye. Don haka wakilci Allah ya bayar, ko naira goma ce. Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi, muka sanya ku wakilai, sirran wa alaniyata. Ku ciyar a asirce, ku ciyar a bayyane. Mai sirrantawa ya sirranta, mai bayyanawa ya bayyana. Koko in ka so ka sirranta, in ka so ka bayyana. Duka Allah yana so, kuma duka Allah yana karɓa. Sai dai Allah baya karɓan wanda zai yi ko a sirrance ne ba dan shi ba. Allah baya karɓan wanda zai yi idan ya bayyana dan riya. Allah yana karɓan wanda yayi dan shi ne, ko a sirrance ko a bayyane. Bayyanawa baya cin karo da ikhlasi, sai dai in ka bari shedan yayi wasa da hankalinka. Amma sirrantawa yafi bayyanawa falala, saboda sirrantawa yana nuna bawa ya yadda da alaƙarsa da Ubangijinsa ta surru. Bawa yana da cikakken imani da yardar samun sakamako a wajen Allah. Bawa ya yarda kar ya sa wani a tsakaninsa da mahaliccinsa. Don haka mai sirrantawa ya fi falala, amma mai bayyanawa ma shi ma yana da falala. Wa fi kullin khair, kowanne akwai alheri tattare da shi. La yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Allah yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna, da wanda ya bayyana da wanda ya boye, kowa Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin kyakkyawan sakamako. Shi boyewa yana da ranar sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin mutum bakwai da za su shiga inuwa, zanda ba inuwa sai wannan, akwai rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Akwai wanda yayi sadaka ya boye ta, koyewan da hannun hagudinsa ma bai san san da dama ta bayar ba. Malamai suka ce bai dauka ya irga bai dumbuza ya bayar. Malamai suka ce saboda tsananin tsabar koyewa ne yasa hannunsa na hagu bai jijjiga ba lokacin da zai bayar. Ma'ana dai abun nufi shine ba wanda ya san, ba wanda ya san abin da yake tsakaninsa da Allah. Yana cikin wannan inuwa. Sannan ita ma bayyanawa da ranarta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'a. Duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci yana da lada, kuma yana da ladan wanda yayi koyi da shi ba tare da ladan sa ya ragu ba. Yana da ladan wanda yayi koyi da shi ba tare da ladan mai koyin ya ragu ba. Don haka dukkan wanda ya bayyana sadaka ko ya bayyana ciyarwa don ya nuna wa mutane yadda ake ya zaburar da su, ya ankarar da su, to shi kuma zai tafi da wannan lada. Idan ka bayyana sadakarka da nufin wasu su koya, wasu su yi koyi su aikata, aka yi koyi aka aikata, to duk wanda ya yi koyi kuma kana da lada, kana da ladansa. Duk wanda ya yi koyi kana da ladan da za a bashi, za a ɗauki wannan ladan yawansa a baka, kuma ba za a raga ana ka ba. Allah ne zai ɗauka daga wajensa ya bayar. Yana daga cikin amfanin bayyanawa shi ma koyarwa da jan hankali da zaburarwa shine sirran wa alaniyatan ko wanda Allah yana karba min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal. Ai maza maza tun kafin wani ne ya zo babu ciniki a wannan yini kuma babu abota a wannan yini. Amma bayani akan ciniki da abota na wannan yini ba zai gudana a daidai wannan lokaci ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa din, abin da muka yi kuskure Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana. Sannan akwai idan ba a manta ba gidauniyarmu da muka yi ta marayu ta ɗan yi jinkiri, sakamakonta ya ɗan yi jinkiri, yanzu sakamakon ya fito. Kwamitin wannan gidauniya sun gabatar da takarda kamar haka. Gidauniyar da muka yi ta ranar Talata 11 ga watan 9 wadda ta zo daidai da 11 ga watan 3 2025, akwai wata baiwar Allah wacce ta shekara 77 a duniya tana buƙatar a yi mata addu'a. Allah ta'ala ya ƙara mata tsawon kwana cikin imani da ƙoƙari.
Amin.
Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya.
Amin.
Abin da take ciki na rashin walwala Allah ta'ala ya maye mata gurbin sa da lada.
Amin.
Ta turo naira 30,000 a wannan asusu.
Allah.
Inna Allah ta'ala ya saka miki da alkhairi.
Amin.
Kuma Allah ya sa miki a mizani.
Amin.
Allah ya ƙara miki ƙarfin imani.
Amin.
Sannan kuma yace a bangaren mata an samu naira 70,000 a wannan rana. Sannan akwai kayan sawa da aka samu a ɓangaren mata da kuma kayan abinci masu yawa. Sannan nan cikin masallaci ɓangaren maza arrijalu kenan, arrijalu qawwamuna 'alan nisaa, mata an samu naira 70,000. To kun ga ya kamata namiji ya ninka mai, ya ninka mace ko? Idan namiji ya ninka mace sau ɗaya ya yi mai, ya yi daidai. Idan ya ninka ta fiye da sau ɗaya ya yi ƙwazo. An gane ko? Don haka maza sun tara naira 197,000. To amma yanzu za a ce maza sun kuma ta ƙoƙari? Matan nan fa galibinsu zawarawa ne da ‘yan mata, wanda katin waya ma yake ba su wahala. Su kuma mazan nan daga tela ne sai kafinta, sai mai sai da kayan miya, sai mai albashi, sai ‘yan kirifto. Allah ya saka kowa da alkhairi. Kuɗin da ake tarawa na yau da kullum wanda ake bi ana tarawa, an samu naira 200,000, naira 200,000 da 2,000 da 915, 22,000. To ku yi haƙuri kun san ni ɗin ba. An samu 220,000 da 915, 220,000 da 915 na yau da kullum. Kuɗin da aka samu a akawun, wanda suka shiga akawun kuma, su kuma 300 300 haka ne ko da 300,250 300 da 350 sai wani bawan Allah ya bada buhun shinkafa guda biyu Allah ya saka da alkhairi sai wani bawan Allah ya bada buhun dawa guda daya Allah ya kai kabarin iyaye sai wani bawan Allah ya bada shinkafa buhu 10 wai bakhin shinkafa buhu 10 da atamfa guda 100 na mata da yadin maza guda 200 kai wannan daban-daban ne ko dukkan mutum ɗaya ne Allahu akbar Allah ya saka da alheri Allah kai hasi kabarin iyaye
amin
Allah ya sa a mizani
amin
wani bawan Allah ya bada takalma kafa 10 na soso kafa 10 takalma Allah ya saka da alheri Allah biya kowa bukatunsa Allah ya karba kuma insha Allah ta'ala kwamitin sun ce za su gabatar da wannan rabiya ranar litinin kamar yadda aka saba a wannan masallaci ana sa ran za a rabawa gidaje 500 in Allah subhanahu wataala ya sa muna raye kuma tsare-tsaren su idan sun kankama waɗanda abin ya shafa insha Allah ta'ala za su samu bayanina lanar ladi ne to ka gani yawa to ku bani da iya abin da ai waɗanda abin ya shafa su za su samu cikakken bayani daga baya Allah ya saka da alkhairi Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa bagina fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita wa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله